أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سأروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سنشوى تاردكو واتتنواني سابا شرنا فتوين رحمة شرنا كان باكو داما دومن أيكو دا تنبيونكو واتنان سكشا في أدين جرايوة جوا جمالا دومن سام مفتا كما أنا أي أيكو دا واتنان ساقو لن تنبيوني ريتا كان لمبر ويا سفري تكو سفري بيار 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 هدو 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 دا أكو wato 0805544143 da kuma 0707778642, wato 0707778642. Sai kuma da rashin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 5 ga watan Jumadal Ukhra na shekara ta 1438 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 4 ga watan Maris na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Saidar Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باين هكا إن أوام أسوس والعلم وأن الوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تبتا أتكين للتاف صحيح البخاري دا مسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي تيوى ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تيوى الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. منذ صلى الله عليه وآله وسلم يجي إيماني ياك سجدا سبعين دئنكي ما في قولوا لوركسو شيني فالأر لا إله إلا الله، سنة ما في كان كانتر كسو شيني وتكور دا أبند زي تشوتر كنغنيا. Imani, idan aka ce imani, kalmar imani ita kadai idan aka ambace ta, to tana nufin abin da yazo a cikin hadisin Jibril, hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, yayin da Jibril yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa tambayoyi. A cikin tambayoyin nasa ya tambaye shi mal iman. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ansa masa da cewa imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيماني شيني كي إيماني دا الله، كي إيماني دا ملائكونسا، كي إيماني دا لتتفنسا دا منزننسا، كي إيماني دا قدرا دا لان اللاهرة، كما كي إيماني دا قدرا ميكيو دا ملكيو. سو داك وانا شيني إيماني ان أكا أمبتش كلمر إيماني إتكالي توتالا نفهم وانا، kuma tana nufin abin da mutum ba zai zama musulmi ba sai ya kudurce shi. Babu yadda za a yi mutum ya zama musulmi bai kudurce waɗannan abubuwa guda shida gaba ɗayansu ba. Yayin da mutum ya yadda da guda biyar amma bai yadda da guda ɗaya ba, to wannan bai zama musulmi ba. Don haka imani da waɗannan shine suke sa mutum ya zama mumini, ya zama musulmi. Su ne ake kira usulul iman. To sannan akan ambaci imani ana nufin abinda ya hada da shi wannan kuduri na zuciya da kuma ayyuka da mutum yake yi da gabobinsa, wato ayyukan alheri ko ayyuka na kwarai da mutum yake da gabobinsa, duk suna shiga karkashin imani. Saboda wancan tushe da yake cikin zukata shine imani da waɗancan shika-shika guda shida suke motsa gabobin mutum yayi aiki da abinda ya kudurce gaskiya ne. Ya yadda Allah subhanahu wataala akwai shi, yana da sifofi na kamala, yana da annabawa da manzanni da ya aiko, yana da littafai da ya saukar. To yadda da waɗannan abubuwan su shi zai sa kuma ya zama yana aiki da abin da Allah ya aiko annabawan nan da shi, ya zama yana jin tsoron abin da Ubangiji subhanahu wataala ya tanada a lahira na azaba, yana kwaɗayin abin da yake gare shi na aljanna. To saboda haka ayyukan kwarai sai suke shiga cikin abin da ake cewa imani. Shi yasa sai magabata suka yi bayanin imani da cewa شيني القول باللسان واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان شيني متون يقول شيء ده زوجيا سنة يفرطا ده باكنسا سنة كما يأيكتا ده بوبنسا يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية إذا متون يكار داعة واتو يكار بيهي يقال الله سي إبانا سما يكار هوا هوا يكار كعروة إذا كما يسابع الله سبحانه وتعالى سي إبانا سي ججاد بايا يتويا saboda wannan shine imani shi sa kaga Allah subhanahu wataala gurare daban-daban yana hada imani da ayyuka na kware illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware ban amana wa amilus salihan wanda yayi imani kuma yayi aiki na kware man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda yayi aiki na kware mutum ne ko namiji ne ko mace alhalin yana mu'mini saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala yake ta hada kalmar imani da kalmar ayyuka na kwarai to su waɗannan ayyuka na kwarai su kansu hawa-hawa ne an sani cewa a cikin ayyuka na kwarai akwai wajibai waɗanda suke tilas ne mutum ya aikata su rashin aikata su laifi ne gurin Allah subhanahu wataala akwai kuma waɗanda ba wajibai bane mustahabbai ne wato an so yayi idan yayi babu shakka ya aikata wani abu mai kyau kuma imaninsa zai ƙara ƙaruwa zai ƙara ƙarfi zai ƙara sama waɗannan su ne abinda aikata su yake zama ya sa imani ya cika ya zama imani kammalalle su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin fadarsa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وبنجي سبحانه وتعالى wannan ayar yake cewa kadai mu'minai sune wadanda idan aka ambaci Allah sai zukatan su sarawa su kada saboda tsoron sa idan aka karanta musu ayoyin sa sai su kara musu imani kuma ga Allah ubangiji su kadai suke dogara sune masu tsayar da sallah su bada zakka suke daga abinda kuma ka azurta suke ciyarwa Allah ce to wadannan sune mu'minai na gaske suna da darajoji a gurin ubangijinsu da wata gafara ta musamman da wani arziki na karamci to anan malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana bayanin mu'minai ne waɗanda suke da kamalar imani wato waɗanda bayan sun aikata ayyukan wajibi suka bibi waɗannan ayyuka na wajibi da ayyukan mustahabbi to wannan shine al-imanul kamil ko al-imanul kamil shi kuma al-imanul wajib shine mutum ya takaita kan ayyukan da ya zama wajibi a kansa ba tare da ya ƙara da mustahabbi ba bayan wancan al-usulul iman da yake cikin zuciyarsa don haka akwai al-imanul wajib akwai al-imanul kamil al-imanul kamil shine wanda ya hado da batun mustahabbi to wannan hadisi na Abu Huraira yana ƙara fito mana da wannan batu da malamai suka yi na cewa imani wato ya kunshi ayyuka na kwarai da muke yi kuma yana ƙaruwa ta hanyar ƙaruwar waɗannan ayyuka yana kuma raguwa ta hanyar raguwarsu النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة إيماني كسو سبعين دون أبني واتو كسو سبعين دون أبني واتو با كسو إيباني با كسو بيباني ياكي سبعين دون أبني ونشي ساعة حربة لميسو كي لتتفاي دومنسي بيان كشكشن إيماني بنا واتو رسن دسكي كركشن كلمر إيماني البيهقي ينا دلتافي سونش شعب الإيمان واتو يادو كيوانا حديثي دي ya fassara shi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa waɗanda suka yi bayanin wasu aikace-aikace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ƙarƙashin imani al-halimi shi ma na littafi wanda ya magana akan shu'abul iman wanda talkhisi ne yayi kamar ya rero daga cikin littafin al-baihaqi ne sannan kuma ya faɗaɗa ta hanyar kawo wasu maganganu na malamai da sharhin wasu bayanai wanda suka zo a cikin wannan littafi to haka malamai suka yi ta yin irin waɗannan bayanai a littattafansu daban-daban al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ƙarƙashin wannan hadisin ya yi ƙoƙarin ya bibi waɗannan shu'ab ɗin ya kawo su har su kai wannan adadin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa don haka ya yi ta kawo hadisai daban-daban na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda suka kunshi bayanin wasu ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta su a matsayin imani saboda haka al-imanu bi 70 shu'ba kuma annabi sai ya ce a'laha qawlu la ilaha illallah mafi girman ko mafi daukaka na imani, ka san imani shine fadar la ilaha illallah. Wato fadar ka la ilaha illallah shine mafi daukaka cikin imani, shine kololuwar imani, saboda da shine mutum yake zama musulmi. Mutum baya zama musulmi sai ya yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa. Duk wani abin da ake bautawa ba shi ba, to ƙarya ake bauta ba gaskiya ba. To kaga wannan dole ya zama shine kololuwa, domin da shine mutum zai zama musulmi. Idan wannan jigon ya karye, to duk na bayar da shi wanda za su zo biyo bayansa ba za su samu gurbin zama ba. Shi yasa ake so a fara tarbiyyantar da zuciyar mutum akan la ilaha illallah, ya fahimce ta, ya fahimci ma'anoninta, ya kiyaye sharuɗanta, ya guji abubuwan duk da za su warware ta, saboda akan ta ne dukkan wani abin da zaka gina na ayyukanka zaka gina su. Idan har ya zama wannan harsashi bai kafu ba, to duk wani aiki da zaka zo da shi zai tafi haba'an mansura, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura alladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Saboda haka wanda duk ya kafirce ma wannan kalma, to duk wani abin da zai zo da shi na ayyukan kwarai, ayyukan jinkai, ayyukan tausayi, ayyukan taimakon kai da kai, mutukar zai bai yarda da cewa Allah shi kadai ake bautawa ba, bai yarda da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane, to dukkan wani abin da zai yi sai dai yayi a nan duniya Allah ya biya shi ta hanyar ya bashi lafiya, ko ya bashi abincin da zai ci, ya bashi abin da zai sha, ya bashi kwanciyar hankali, duk Allah zai iya bashi waɗannan abubuwa saboda wasu ayyuka da yi masu kyau a rayuwarsa ta duniya, amma a lahira ba shi da wani sakamako da zai nema a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda tushen samun sakamako mai kyau a gurin Allah a ranar lahira shine imani da Allah, wato da kadaitar Allah cikin bautarsa da rububiyarsa, da kuma imani da manzancin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma shi wannan da ya zo wa Allah subhanahu wataala da ayyukansa na kyau masu kyau bai zo da wannan ba. To fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha al-qawl la ilaha illa Allah, yana nuna cewa shi imani, ayyukan imani ta tafawut, wani yafi wani, wani yafi wani, ko wanda yake na can koli shine kamar kalmar shahada la ilaha illa Allah, sannan akwai wanda shi kuma yake na ƙasa ƙasa, shi ma kuma dai karkashin imani yake. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misalin sa da imatatul adha anit tariq, mutum ya kawar da abinda zai cutar daga kan hanya. Saboda haka dukkan wani abinda mutum zai, duk abinda zai cutar da wani daga kan hanya, to kawar da shi yana daga cikin imani. Saboda haka kaga ashe mutumin da zai taimaka wajen ya ga ya share hanya, ko ya cike wani rami, ko ya kawar da wani karfi, ko da wani abinda zai zama ya cuci jama'a, ya kawar da shi, to babu shakka wannan imanin sa ya ƙara habakawa, ya ɗaukaka ƙadarar imaninsa ne. To akasin haka, inda a ce mutum zai rage wasu ayyuka da ya kamata ya yi, to imaninsa ya rage, ko kuma a'a ya yi abin da yake kishiyar wannan. Wato da a ce mutum zai zo ya cutar da mutane hanyar wucewarsu, ta hanyar ya aji abin da zai cutar da su, ko ya dasa abin da zai cutar da su, ko ya zauna yana cutar da mutane a wannan gurin, to babu shakka anan imaninsa yake sassakewa, yake rarrage masa abin da yake samar masa da nakasa, domin ya yi abin da yake kishiyar abin da zai haɓaka masa imani. Saboda haka imani namu imani ne wanda ya kamata kullum ya zama mai rai, yana hauhawa, yana ƙaruwa, kamar yadda kake so kullum lafiyarka ta tsara inganta, kullum kana son ka ci abin da zai kyautata maka lafiyar jikinka, kana son ka guje wa abin da zai cutar da lafiyarka. To lafiyar zuciyarka shine wannan imanin. Idan ta rasa imani, to tana cikin cutuwa, tana cikin rashin lafiya. In mutum ya yi saki, takan iya ta mutu. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa akwai rashin lafiya ta cutuwa, wato ta zuciya, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. Allah subhanahu wataala ce idan aka saukar da ayoyi da ko abin aka saukar da wata aya daga Allah subhanahu wataala, sai su luka cewa wane ne daga cikin ku waɗannan ayoyi suka ƙara masa imani. Allah ce to waɗanda suke wato muminai ne, sai wannan ayar ta ƙara musu imanin su tafi suna farin ciki, waɗanda kuma suke akwai cuta a cikin zuciyarsu sai waɗannan ayoyi idan suka sauka su ƙara musu ƙazanta akan ƙazantar da suke ciki wato suna cikin ƙazanta ta kafirci ta munafici ta bijirewa Allah subhanahu wataala ta bijirewa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam dama wannan cuta ce da ta riga ta yi kanta a cikin zukatansu to kuma sai ayoyin Allah suka sauka suke bayanin wasu hukunce-hukunce sai suka ƙara kafirce ma waɗannan hukunce-hukunce sai dattin zuciyarsu sai ya ƙaru to kaga ashe yayin da mutum yake aikata kishiyar abin da aka umarce shi da ya aikata to babu shakka dattin zuciyarsa ne yake ƙaruwa imaninsa ne kuma yake raguwa saboda haka imani yana ƙaruwa yana raguwa ba kamar yadda wasu suka ce imani abu ne a dunkule guri guda ba baya ƙaruwa baya raguwa haka yake kawai sai dai a yi ta abin nan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa wal haya'u juz'u min al iman wato haya'u wato kunya wani yanki ne na imani to kaga ashe kunya ita ma tana cikin jerin gwanan abin da zaka kira imani wannan yana baka hasken cewa dukkan ɗabi'u na ƙwarai dukkan halayya ta ƙwarai suna cikin abin da yake ƙara wa mutum imani domin wani sashi ne na imani saboda ka gaskiya imani ce riƙon amana imani ce cika alkawari imani ne adalci imani ne dukkan wani abin da za ka yi kasan cewa ka kyautata to imani ka yi kuma imaninka ne zai ƙara hauhawa zuciyarka ce za ta ƙara tsarkaka darajarka ce za ta ƙara ƙaruwa a wajen ubangijinka sannan kuma wata gafara ce za ka samu daga Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim suna da darajoji a wajen ubangijin su da wata gafara ta musamman da kuma arziki na karamci wato arziki na ban girma na girmamawa alhaya wato kunya shine mutum ya rika jin kunyar ya aikata abin da zai zama masa aibi wato abin da yake aibi ne abin da yake laifi ne yayi kokarin ya ga bai aikata shi ba shi ake cewa kunya saboda ka dukkan wani abin da ka san aikata shi laifi ne to in ka kauce masa to kaji kunya kaji kunyar Allah subhanahu wataala kaji kunyar kuma mutane masu imani mutanen kirki baka so ka yi abin da za su yi maka tir wato tir a kansa ba wannan shi ake cewa kunya kunya tana sa mutum ya zama ya bi hanya madaidaiciya tunda yana da ita zai yi kokarin ya kauce wa abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi domin kai ya ganshi yana aikatawa zai yi kokari ya kauce wa abin da ba ya da kyau domin kada ma mutane su ganshi yana aikata su to kaga wannan gujewa tawaya da jin tsoron ya fada cikin abin da yake aibi a gaban ubangiji subhanahu wataala da gaban kuma mutane shi ne zai sa shi wato ya zama mutum na ƙwarai ya zama mutum na kirki shi yasa ita kunya duk inda take alkhairi take tabbatarwa da mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin hadisin abdullahi dan umar ya wuce ta gaban wani mutum yana yi wa dan uwansa nasiha game da kunya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da'hu fa innal haya' min al iman kyale shi kunyan nan tana daga cikin musulunci akwai inda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al haya'u kulluhu khair wato kunya gaba ɗayanta alkhairi ce wato kunyar da take hana mutum aikata barna to alkhairi ce gaba ɗayanta akwai inda baya kamata a ji kunya wato lokacin da kake neman sanin wani abin da baka sani ba na addini kaga sanin abin da baka sani ba na addini wannan ba aibi bane ba laifi bane bare ka ce kana gudun a ga laifinka nan ba laifi bane kamala ce yayin da zaka nemi abin sanin abin da baka sani ba Allah subhanahu wataala shi yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana idan ku baku sani ba don haka anan yayin da zai yi tambaya akan dukkan wani abin da bai sani ba to yana aikata wani abu ne mai kyau aikata wani abu mai kyau kuma bai kamata a ji kunya akan sa ba shi yasa lokacin da wato ummu sulaim tazo zata yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya sai ta fara da cewa inna allaha la yastahyi min al haqq hal 'ala al mar'ati ghuslun idha ihtalamat ta fara tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta fara shimfida cewa Allah ba ya jin kunyar gaskiya shin mace ma za ta yi wanka idan ta yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idha ra'at al ma idan ta tashi ta ga wato ta ganta a ciki to za ta yi wanka to kaga anan sai take nuna cewa tambayar da za ta yi a al'adance ana ga akwai kunya a ce mace ta furta wannan tambayar to amma abin da ya shafi gaskiya Allah baya kunya akan sa haka bai kamata a ji kunya akan sa ba shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito ta kasance tana yaban matan al-Ansar tana cewa matan al-Ansar rahimallahu nisa al-Ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fi ad-din ce tace Allah ya ji kan matan mutanen Madina kunya bata hana su su fahimci addinin su wato su nemi ilimin addini sun tsaya sun fito sun yi ta tambayoyi akan duk abin da ba su sani ba ba su ce kawai ba za su yi tambaya ba saboda suna jin kunya ta ce Allah ya ji kansu suna da irin wannan halayya mai kyau saboda haka wato kunya tana kasancewa ne akan abin da yin sa laifi ne to ana so ka ji kunya ka ji kunyar Allah da farko sannan ka ji kunyar mutane tuman da zai rika fitowa kuma yana yin abubuwan laifi karara ba ma a boye ba to wannan ya kai matuƙa gaya wajen fandarewa da rashin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirun dukkan al'ummata wato ana yi musu afuwa Allah kan yafe musu yace sai masu fitowa fili suna nuna albasha suna nuna aikin badala da aikin laifi yace kuma yana daga cikin abin da yake inna min almujahara yana daga cikin abin da yake bayyana laifi mutum yayi laifi cikin dare Allah ya sirta shi ya waye gari yana faɗa wa mutane yayi kaza jiya da daddare wato ya kwana Allah yana sirta shi ya boye laifinsa mutane ba sani ba amma kuma ya waye gari yana bayyana kansa yana tona wa kansa asiri to kaga wanda ya kai wannan yanayi to shikenan wannan sai da fidda tsammani daga shi kansa sai da fidda tsammani daga shiriyarsa saboda ya kai matukar mada ba zai iya boye laifinsa ba har ma alfahari yake da laifinsa cikin mutane to shi yasa za ka ga abinda makiya Allah ya manzansa sallallahu alaihi wasallam suke so kode yaushe su yi shine su cire kunya daga zukatan al'umma zaman al'umma ba ta jin kunyar ta yi laifi saboda haka sai shi abinda aka san cewa laifi ne sai ai ta gyara shi ai ta nuna cewa ai wannan wayewa ce wannan ci gaba ne wannan zamani ne saboda haka tun mutum yana jin kunyar yayi ko tana jin kunyar ta yi an zo ana kawata mata shi ana gyara mata shi a idanta to suke nan sai ta fara tana yi har sai ta daina jin kunyar kowa akan wannan abu saboda an riga an zayyana mata shi a idanta an kawata mata shi a idanta ko an kawata masa shi a idansa don haka yana ganin ba wani aibi yake ba wani laifi yake ba har da za a sa masa ido a kai har za a rika masa magana a kai menene a ciki haka zamani ya zo haka zamani don haka sai ka ga mace ta yi wata shiga wacce a ka'ida ta mace yadda take da kunya zai wahala ta irin wannan shiga ta shigo cikin maza ko ta wuce cikin gaban jama'a ba tare da ta ji wani abu ba amma saboda aka nuna mata cewa ai wannan shine wayewa shine sanin duniya yanzu duniya ta canza waɗannan abubuwa shi duk su ake a ko'ina to an cire mata ganin laifin wannan abin da take yi saboda haka kunyar da ya kamata a ce tana da ita wanda kuma ita ce za ta yi mata garkuwa ta kare ta daga fada cikin irin wannan an cire mata ita daga zuciyarta saboda haka tana zaba laifi take ba don haka babu abin da zai sa ta yi to yau da gobe ake so irin wannan ya fantsama yayi yawa a cikin al'umma da zarar yayi yawa a cikin al'umma ita kanta al'ummar sai ta daina ganin yin wannan laifi ne inda ana ganin mace ta me wato ta sa kaya daman mota fito cikin jama'a ana ganin laifi ne yau da gobe har an waye gari amma daina jin komai saboda haka kaga anan kunyar ta tafi tunda kunyar ta tafi shikenan wannan badalar ta samu gindin zama kuma kenan haka nan irin mace ta shigo ta sa dogon wando ta dame jikinta dukkan sifofinta suna fita in akwai kunya ba za ta yi ba amma da aka cire kunyar shikenan sai take iya yi to mutane tun suna kallon abin suna tsaki yau da gobe ana ta yin wannan abin wannan su yi waɗancan sai a fantsama abin ya watsu to sai a daina ma ganin wani abu ne to da zarar aka daina ganin aibin abin to shikenan an cire kunya daga cikin wannan abin to ne shine amfanin wato samun kunya a cikin al'umma, zaman akwai ta, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda kunya take to alkhairi ne, inda aka shirya kunya daga idanun mutane to babu shakka a nan wannan a wannan al'umma, wato ayyukan saban Allah da ayyukan badala da ayyukan alfasha za su yi taiwa. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace.
Amin suma amin. Malam Allah ya saka da alkhairi. Tumataro yanzu an fara daukan tambayoyin naku da kuka aiko a cikin wannan shiri na Fatun Rahma, inda tambayar mu ta farko a yau take cewa Allah ya karawa malam lafiya. Malam tambaya ta ita ce kamar kwana nawa ya kamata mai fatauci yayi bayan ya bar gida kafin ya dawo, yace yana buƙatar ƙarin bayani daga wato garin Galinja, wato Muhammad M. Umar.
To musulunci bai kayyadewa matafiyi cewa ga iya kwanakin da zai ba in yayi tafiya, kai ya wuce su ko kai ya ƙara ko kai ya rage, musulunci bai zo da wannan ba. Abinda dai aka sani shine idan mutum magidanci ne ya tafi ya bar iyalansa, to ya kamata ya rika tuna su, bai tuna nauyin da yake kansa, saboda haka kai ya je yayi zaman dirshan sai da zai manta da cewa akwai wasu masu haƙoƙi a wuyansa. Ya rika tuna wannan mutukar ba wani abu bane da ya hana shi tahowa, wanda ba yadda zai yi yafi ƙarfinsa, to ya kamata kuma ya wajaba ya zo ya ga iyalansa su ganshi, zauna da shi, ya biya musu bukatunsu da suke da shi a matsayinsa na wanda nauyinsu yake wuyansa. Wannan musulunci yana son wannan, duk da bai yanka masa kwanaki ba. A lokacin Sayyidina Umar da yake an a lokacinsa ne aka fito da tsarin ɗaukan sojoji a matsayin ma'aikata. A da can kafin zuwan Sayyidina Umar, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin Sayyidina Abubakar, idan za a fita yaƙi sai dai kowa ya kawo kansa. Za ka iya zuwa yaƙi shi kenan ka kai kanka, kana da abin hawa da za ka yi fita yaƙi, kana da guzurin da za ka fita yaƙi, shi kenan a zo a tafi. A da haka ake. Amma lokacin Sayyidina Umar daular musulunci ta ƙara faɗaɗa, sai ya ga buƙatuwar a yi ce akwai sojoji da ma'aikata ne na gwamnati. Suka ce ma'aikata ne na gwamnati, ma'ana gwamnati ta san da zamansu. Za a yi list ɗin sunayensu, za a biya su albashi duk wata. Wannan shine ma'anar an maida su sojojin gwamnati ne yanzu, ba sojojin sa kai ba ne. To a wannan lokaci Sayyidina Umar sai ya tambayi Hafsa, ƴarsa, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minina, cewa kamar wata nawa ne mace takan iya haƙuri ga barin mijinta ba tare da ta ga mijinta ba, sai ta gaya masa wata hudu. To shine sai ya ce to duk wani soja wanda aka tura shi ya fita yaƙi, to ka a bari ya wuce wata hudu, ba sai an yi canjin sa da wasu. To sai zamana in aka tura wasu suka fita yaƙi, to bayan wata hudu su waɗannan za su dawo kuma a tura wasu, zamana ana canji. Kada su zamana sun je an bar su a rike su shekara ko shekara biyu ko shekara ɗaya rabi, nan kuma ga nauyi a wuyansu. To wannan shine abin da aka samu daga cikin aikin Sayyidina Umar, shi yasa ake kaddara wata hudu nan a matsayin shine mafi yawan kwanakin da shi maftafi ya kamata yi la'akari da su wajen ya dawo gida ya ga iyalansa su gan shi.
To sai tambaya ta gaba take cewa malam ina neman ƙarin bayani ne akan izhari. Yake cewa shin koda mutum ya kwatanta halin matarsa da na mahaifiyarsa kamar wajen iya abinci da kuma bashi kulawa, shi ma a iya bayyana shi da izhari? Daga Adamu Abdullahi da Wakin Kudu.
To ba wannan ne ake kira izhar ba. Izhari shine mutum ya kwatanta wani bangare na matarsa da wani bangare na mahaifiyarsa ko wata muharramarsa kamar ƴar uwarsa ko ƴarsa wajen haramci. To ya ce gadan bayan yadda gadan bayan mahaifiyata yake haramun a kaina a matsayin ni miji na miji ita mace, to haka kema ko yadda abin nan ruwan cikinta ko wani abu dai da yake ya haramta, wato miji ya ji daɗin da shi a jikin mace wacce take muharramarsa, to ya kwatanta wannan da ainihin matarsa, to wannan shi ake kira zihari. Kalmar zihar din ana dauko ta da gadan baya ne. To abin nan amma dan ya kwatanta hali ko kamanni, misali ya ce kuna kama da mahaifiyata ko hancin kina kama da na mahaifiyata, yana nufin irin kirar halittar da take da shi irin ta mahaifiyarsa, ce kamar ma a ce ke ita ta haife ki kanki, sai kama a ce ma yarta ce saboda kamanninku. To wannan duk ba shi ake kira zahari ba, ko ce a halayenki din nan da hakurinki da wallahi yadda mahaifiyarmu take haka ke ma kike, wannan ba zahari bane. Ko wani abu aka san wannan yace yadda mahaifiyarmu take da fada, muna yara haka ke ma kike da fada. Da ire-iren waɗannan wannan ba shi ake kira zahari ba. Zahari shine wajen haramci, kwatanta sai da haramta ya zai kiwo mahaifiyarsa ko ya ji daɗi da wani bangare na mahaifiyarsa shi ma ita ma haka. To wannan shine aka haramta, shi yake kira zihar.
To tana take cewa assalamu alaikum malam, tambaya ta ita ce idan mace ta shiga yanayi na juna biyu tana yawan zubar da yawu ko da tana cikin sallah ne, sai dai idan tana tauna gora a bakinta ko kuma tana tsotsansa, to shin ya halatta idan za ta yi sallar ta sanya goran a bakinta tana tsotsa?
Ba daidai ba ne mace tana sallah ta sa goran tana tsotsa. Ana sallah ba a ci ko sha yayin da ake cikin sallah, domin wannan wani aiki ne wanda yake ya sabawa baya cikin ayyukan sallah, don haka ba a yadda a yi shi ba. Idan tana tofar da yau, to yana da kyau ta rike wani ɗan kyalle a tare da ita, yadda in yawon ya zo za ta sa a bakinta ta fitar da yawon daga bakinta. Wannan haka ya kamata ta yi, amma ba ta sa gora ba. Ta rike wani kyalle ko wani gefen galanta ko zaninta da take ta lube da shi, idan yawon ya taru ta sa ta ainihin fitar da yawon daga bakinta da wannan gelan, shine abin da za ta yi. Amma ba ta sa gora tana tsotsa ba kuma tana sallah, wannan ba daidai ba ne.
Sai wannan mai tambayar yake cewa shin ya halatta iyaye su yi wa ƴaƴansu ƙarya don su bar wani abin da bai halatta ba?
To kai ku iyaye da za ku koya wa ƴaƴanku tarbiyya mai kyau, ai bai kamata ku koya musu ƙarya ba. Yaro ana masa ƙarya tun yana ƙarami, shi ma zai fita shi maƙaryaci. Kaga kai koya masa ƙarya, ka ce zo in baka ka hana shi, ka ce je ka can akwai abu kaza ka ɗauka je ga babu. Nuna masa ƙarya kake. Wani malami yake cewa ta wannan ɗan abin tsotsa-tsotsan da za a sa wa yaro yana jin kamar yana tsotsan nono, sai to ai kuna koya masa cewa ya taso ya koyi ƙarya kenan. Nuna masa abin da ba shi ne ba, kuma a yi masa a nuna masa kamar abin haka yake. To ko da wannan ba zai kai ga wannan mataki ba, saboda akwai bambanci ta wannan ɓangaren. Amma dai yaro a rika gaya masa ƙarya ba daidai ba ne, a ce da shi in ka yi kaza zan maka zan baka kaza, kuma sai ya yi sai kuma a hana shi. Ko a ce zo ka karba a rufe hannu, zo yaro yana ƙin zuwa, ce zo ka karba, sai ta rufe hannunta. Da ya zo ta buɗa nan ya ga ba komai, kenan ya ɗauke ta maƙaryaci. Gobe ta ce zo ka karba, ko gaskiya ne ba zai yadda ba, sai ya gani da idonsa. To shi ma zai rika gwadawa ƴan uwansa, shi kenan ya koyi ƙarya. So ba daidai ba ne mace da take ba wa ɗanta tarbiyya ta rika yi masa tarbiyya da abin da yake mara kyau.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam, gidan gado ne aka siyar wa ɗaya daga cikin magadan wato ajalan akan naira miliyan 2. To bayan ajalan ya ƙare sai ta gaza kawo kuɗin, hakan ya sanya aka saida wani akan naira miliyan 2,500. Shin ɗorin naira 2,500 ɗin nan da aka samu ta kai tawaye?
Ta magada ce, ai kaya ya dawo nasu tunda bata iya biya ba, yana nan a na magada. Saboda haka in aka sayar miliyan 2 din da rabin abin, rabin miliyan din shi ma na cikin dukiyar gado, za a raba kowa da shi a bashi.
Tana shi kuma yake cewa wani kasuwanci ne ya shigo, ake neman mutane su saka hannun jari kamar naira 240,000, a bayan wata 20 kuma za a ba su naira miliyan 2. Ta sai wani ya haɗa nasa, inda shi kuma yake karɓar kuɗin mutane kamar 5,000, bayan kwana 10 ya ba su 10,000. Idan ya tara kuɗin mutane da yawa sai ya saka kuɗin a wancan hannun jarin, daga bayan kenan bayan wata 20 shi zai samu ribar miliyoyi. Shin menene matsayin ribar da zai samu a shari'ance?
To wannan ciniki baya da kyau a shari'a, da shi wanda ya na asalin da shi wanda ya nashi ya gilgiro duk ba shi da kyau. To idan za ka yi ciniki, in za a yi neman kuɗi a shari'a, ko dai kai aiki da abin nan, ko kuma kai kasuwanci kuma abubuwa ne da suke ɓaro-ɓaro, ba wani abu ne da ake yin shi a ɓoye. In wani ya ce zo mu haɗa kuɗi mai kasuwanci, ko ka kawo kuɗinka ni zan juya mana mai kasuwanci, to dole a san kai ka ba da kaza, in akwai wani na biyu banda kai ya ba da kaza, in akwai na uku nawa ya bayar, a san da wannan. sannan kuma a san wani irin kasuwanci za a yi, sannan kuma a san kowa in aka yi kasuwancin aka samu riba nawa ne percentage din sa, nawa za a bashi cikin kaso, nawa cikin 100 za a bashi. Wannan dole ne a san waɗannan. Idan har aka jahilci wani bangare na waɗannan abubuwan, to kasuwancin ba zai zama gaskiya, ba zai zama halal ba, domin zai zama akwai rashin gaskiya, akwai garadi, akwai wani abu na jahala a ciki. A yayin da ka zo ka bada kuɗinka a ce maka za a yi kasuwanci, amma baka san me ake saya a sayar ba, shin ana sayan abin da Allah ya halatta ne a sayar, ko kuwa ana kasuwanci ne irin wanda Allah ya haramta? Kai dai baka sani ba, kai dai ka ba mutum kuɗinka ce kawai je kai kasuwanci, a riƙa kamun nawa ka san. Sannan aka san nan baka san ribar kai da aka samu a cikin kuɗin ba. Yayin da aka juya kuɗin nan, in an juya su ma ta hanyar da ta halatta, baka san da aka juya din ba nawa aka samu, baka sani ba. Kai dai kawai an baka wani fixed amount, an ce duk wata za a baka kaza, kai yadda shi ma wani haramun ne. Dole ne ka san percentage din da za a baka daga cikin riba. To duk abin da aka samu na riba kana da 20%. To yayin da aka samu riba nan, to ka san nawa ce, ta yadda in an baka kuɗinka aka ce ga 20%, ka lissafa za ka ga 20% ne akan wannan ribar da aka samu a wannan wata. Amma ko cewa aka za a baka 20%, amma baka san ribar da aka samu ba, kawai dai kai gashi a ce gashi na 20% ne aka baka, to nawa aka samu da zan fahimci cewa wannan 20% ne, ba gaya maka ba, to nan ma ya zama zalunci ne. Shi wanda zai haka da kai da zaka kunya da tafi akan abin da yake ba daidai ba. Ita shari'a abinda take gina hukunci a kai shine kawar da dukkan abin da zai zama ya haddasa husuma wata rana, ko wani ya rika hawan wasu yana zalunta su basu sani ba. Ita shari'a tana hana wannan gaba ɗaya, shi yasa ake son abu ya zama ma'lum, sananne ne. Don haka idan har muzaraba ce ake yi, to dole a san akan me ake muzarabar, kuma nawa ake samu a wata. Saboda haka in aka yi asara, asarar nan za a raba ta akan kowa, daidai fasance din da yake dauka, daidai fasance din asarar da za a bashi. Saboda haka wannan shine muzaraba a musulunci, haka ka'idojinta suke. Amma haka kawai mutum ya rika bada kuɗi, ana bashi kuɗi kawai bai san me aka yi da kuɗin ba, wannan haramun ne. Bari har wani kuma ya gini shi kuma akan wannan, ya zama shi ma wani mataki ne da za a iya samun kuɗi kafin ya zo babban mataki, wannan duk haramun ne.
Da ke sakon sarajari min ke bashi kuma yake cewa in dai yana sallah sai ya ji idan sai yana rufewa, musamman ma idan a cikin duhu ne, yake tambayar menene hukuncin sa?
Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yake cikin sahihain, hadisin Aisha, akwai hadisin Ibn Umar, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif fala'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Annabi yace idan ɗayan ku yana sallah sai gingidi ɗaukansa, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to ya dakatar da sallar, saboda zai iya yi wa kansa mummunar addu'a bai sani ba, wato zai iya faɗar wani abu wanda bai sani ba. A cikin sunan Abi Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza na'asa ahadukum fi ssalati falyarqud, idan ɗayan ku ya gingidi ya fara ɗaukan shi a sallah, to ya kwanta ya yi bacci, ya kwanta hatta ya zahaba anhu nau, ta har ya wato wannan baccin ya tafi. Ya ce fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'im la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, domin ɗayan ku idan yana sallah yana bacci zai iya zuwa wanda zai nemi gafara kuma ya zagi kansa ko ya ɓaci kansa. Saboda haka in dai mutum yana jin bacci, to kamata ya kwanta ya matse sannan ya tashi ya ci gaba. Wannan shine abin da yake sunna.
To sai sakon Yara Umar yake cewa tambayar sa ita ce ya fara azumi a nan, bayan kwana 20 yana azumi, kuma sai ya tafiya zuwa wata ƙasa, su kuma ba su ɗauki azumin rana ɗaya da Najeriya ba, a can suna rana ta 30, a Najeriya kuma ana ranar sallah. Shin ya zai iya ajiye azumin ne alhalin a inda yake ɗin ba su gama ba?
A duk ƙasar da kake, hukuncin ƙasar shi ne hukuncin da yake kanka. Idan mutum ya ɗauki azumi a Najeriya ya tafi wata ƙasa, to hukuncin azuminsa ya koma na waccan ƙasar, ba zai yi la'akari da cewa ko a Najeriya mun riga su ɗauka ba. Saboda haka ya kamata ya riga mun riga su ajewa, ya je ƙasar suna azumi shi yana ciyaciyansa, wannan bai halatta ba. ko yayi la'akari da cewa mu a Najeriya ba mu sun riga mu dauka, saboda haka in yaje can sai ga cewa ranar sallar su shi 28 yayi, sai kiyin sallah, ana sallah ana idi shi kuma yana azumi, wanda ma haramun yayi. Saboda haka da zarar ka dau azumi a wata kasa, in ka koma can kasa, to azumin wato azumin ka ya koma hukuncin waccan kasa. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi da fadar sa, as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufturun nas. Saboda ranar da ka samu mutane suna azumi ita ce ranar azumi, ranar da ka samu ba su azumi ba ranar azumi bace. Daga kakkai la'akarin cewa kai 30, ai in ka kara zai zama 31, a yanzu ai hukuncin ka ne ya rikide saboda ka bar kasar ka. Don haka ba za ka abin da ba, kamar ka baro kasar ka ne an kusa shan ruwa, ka hau jirgi a kasar ka an kusa shan ruwa, watakila bai fi minti 30 ba rana ta fadi, kana barin kasar ka kuma ka shigo wata kasar, sai ka ga su kuma a ran a lokacin azhar ake. To haka ce ai ni a na baro Najeriya saura minti 30, saura ka ni yanzu shan ruwan yan Najeriya zan yi, saura ka ba minti 30 kawai ka ta kwakwada ruwa da azhar, ba za ka yi haka ba. Ko ka baro wata kasa rana ta kusa faduwa, rana bata fadi ba, wato ka baro wata kasa kamar da azhar, kana ga koi wata wajen awa 4 ko 5 kafin rana ta fadi, sai ka zo wannan kasar sai ka samu shutuni ma an sha ruwa, to sai ka yi lissafi sai ka ga awoyin da ka dauka bai ci a ce yanzu a inda ka baro an sha ruwa ba, sai ka kishin ruwa ga ka dare fa yayi, amma kana tunanin waccan kasar zaka sha ruwa. To yadda ka san hukuncin shan ruwa da abin nan kan azumi da aje shi a ra'ayi ne, to haka na watan ma yake, duk kutunci hukuncin ɗaya ne. Saboda ka in kai tafiya to hukuncin ka ya rikide ya koma na kasar da kaje ka samu kanka a ciki.
Sai sakon Usman Jirano yake cewa assalamu alaikum, dan Allah me yaya nutsuwa da daidaito suke a cikin sallah?
To nutsuwa da daidaito shine gabobinka, abin da aka ce nutsuwa shine gabobinka ya zama na baka wasa da su, zama ba za ka rika wawwatsa hannunka ba kana sallah, ko ka rika waiwaye, ko ka rika soshe-soshe, ko ka rika gyare-gyare kana cikin sallah, shine nutsuwa, shine ake kira mainan al-i'tidal. Kuma yayin da ka tafi ruku'u, kai ruku'u yadda ake yadda shari'a ta ce ana ruku'u, in ka tafi sujjada kai sujjada yadda aka ce ana sujjada, in ka zo zama ka zauna yadda aka ce a zauna, wannan shine al-i'tidal. Wato kowane abu ka yi shi yadda ya kamata, kada ka zo zama kai wani zama wanda ba shine aka ce ayi ba, ko kai ruku'u bai cika ba, ko kai sujjada ba yadda aka ce ayi ba, to wannan shine ka rasa i'tidali. Kowanne abu ka yi shi yadda ya kamata a yi shi yadda shari'a ta ce ayi shi ne i'tidal, shine daidaito.
Sabu na gaba ya zo daga Ammar Munir Ibrahim, yake cewa assalamu alaikum, tambaya ta ita ce mutum idan mutum yana sallar asuba da liman sai ya samu raka'ar karshe, wato sallar asuba kenan, sai ya samu raka'a ta karshe, to zai bi liman ne sai ya alkunut tare, ko kuwa shi ba zai yi ba sai ya tashi ko ta biyun sa?
To ai alkunutu liman yana yin sa ne ga mazhabar da suke alkunutu kamar Malikiya da Shafi'iyya, suna yin sa ne kafin ayi ruku, kafin su yi ruku bayan sun gama karatun sura da Fatiha, a Fatiha da sura sai su yi alkunutu, a dai lokacin suke alkunutu. To kaga kai me ma'anar ba za ka yi ba, ma'ana kai shuru kake yi ko me? A'a, ai kai bin liman kake, abinda duk liman yake shi kake, kamar ka zo ka same shi ne a sallar magriba, ka zo ka samu raka'ar abin karshe, kaga kai ta farko ce a gurinka, raka'a ta daya ce a gurinka, amma za ka zauna, duk da ba gurin zama ba ne kai a gurinka, saboda me ka zauna? Saboda liman. In yana tahiya za ka yi tahiya, ai ba za ka ce tunda ni a wannan zaman ba na tahiya ba ne a gurina, shi kenan sai dai ka yi ja bakin kai shuru, a'a za ka yi tahiya. Saboda haka wanda yake bin liman fa ya tuna cewa in kana cikin bin liman, to inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman ne dan a yi koyi da shi. Saboda haka abinda duk yake yi shi za ka yi, kai yanzu a matsayin koyi da liman kake. Saboda haka in har kana bayan shi ne kuma kana yin wannan alkunutu din, to in yana yi kai ma za ka yi.
To sai sakon da ya zo daga Barkalawan Garaguro yake cewa assalamu alaikum, dan Allah menene bambanci tsakanin hammu da gammu da kuma hazani?
Alham shine ka damu akan wani abin da bai faru ba nan gaba zai faru, damuwar da za ta same ka take da dangantaka da nan gaba, wato mutum ya damu akan wani abin da yake so ya samu yana jin zai samu ko ba zai samu ba ko yana cikin damuwa akan wani abin da zai yake ganin zai same shi mara dadi to ne shi ake kira alham yana da alaka da mustaqbal wato abin da zan gaba zai zo ce yahummuhu hadha al-amr wannan abin yana damun shi saboda bai san ya zai kasance ba in yazo ko wani abu yasa a gaba yana san ya samu to yana tunanin zai samu ko ba zai samu wannan alham kenan ko ko a wani abu yake tsoro ya faru ko wani mutum ne yayi wa laifi yake tunanin in ya dawo bai san irin yadda zai dirar masa ba to wannan damuwar da yake ciki sunanta alham al-ghab shine damuwar da kake ciki mutum yayi abu abin ya riga ya faru yana cikin cikin wannan damuwa fa asabakum ghamman bi ghammin saboda damuwar da ake cikin ta ita ce al-gham al-huzn ko al-hazan ta kuma damuwa akan abin da ya riga ya wuce mutum ne wani abu ya faru kamar an masa rasuwa kaga abu ya riga ya faru ya riga ya wuce to wannan shine al-huzn so al-huzn yana da alaka da al-madi abin da ya wuce alham yana da alaka da al-mustaqbal al-gham kuma yana da alaka da al-hal
to sai mallam Aminu Sani yake cewa assalamu alaikum mallam ina so a yi min karin bayani akan waɗannan annabawa su biyar yake cewa annabi Muhammad al-Qur'ani sai annabi Isa injila da kuma annabi Musa at-Taura annabi Nuhu zabura sai yake cewa yana so a gaya masa sunan littafin da aka saukar wa annabi Ibrahim
annabi Ibrahim ba a faɗi sunan littafin sa ba Allah da ya ce suhufi Ibrahim wa Musa saboda haka Allah ya ba shi takaddu amma ba a ce ga sunansa ba kamar yadda aka faɗi sunan Al-Qur'ani aka faɗi sunan At-Taura ta annabi Musa alayhi salam aka faɗi sunan Injila ta annabi Isa alayhi salam aka faɗi Zabur ta annabi Dawud alayhi salam saboda annaba da ba a faɗi sunansu ba mun yi imani ba a faɗi sunan littafansu mun yi imani Allah ya saukar musu da littafai dan Allah subhanahu wataala ya shi ya faɗi cewa ya saukar musu da littafai da haka mun imani da waɗannan littafan duk an saukar da su to amma sunayensu ba a gaya mana ba da haka ba lalle ba ne sai mun bincike sunayensu
to sai shi kuma Bushri Bashir Limanci yake cewa mallan ya rayuwar mutum take a barzahu shin su ma waɗanda suka rasu suna ganin tsayin lokacin da muke gani a nan kuma za a faɗa musu lokacin da za a tashe su ne tunda su sun riga sun mutu
to rayuwar barzakh ta sha bamban da rayuwa ta duniya irin wannan da muke ciki ta kuma sha bamban da rayuwa ta lahira wacce ita ce bayan an tashi an yi hisabi da aljanna ta tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta ita wannan rayuwar da ban saboda rayuwa iri uku ce ko rayuwa irin wannan da muke ciki dan adam yake buƙatar ya ga haske ya ga ya shaki iska ya ci ya sha yana ya huta bacci ya kama shi ya farka duk waɗannan abubuwa ne da suke a warid ne da suke da alaka da rayuwa irin wannan tamu mutum ya zauna ba ci ba sha to wannan rayuwa ba za ta tafi ba ya zauna gurin da ba haske kwata kwata rayuwar sa ba za ta yi ba ya zauna gurin da ba iska rayuwar sa ba ta wannan ita ce rayuwa ta duniya rayuwar barzakh ita ba ta da buƙatar wannan ba ta buƙatar ya ga haske sannan ya zama mai rai ba ta buƙatar ya ci ko ya sha sannan ya zama mai rai ita ba ta da buƙatar wannan ba buƙatar gajiya da hutawa da sauransu to haka ita kuma rayuwa ce mai zaman kanta shi yasa wanda yake cikin kabari yana cikin wannan rayuwa ta barzakh ne tana yana cikin rayuwar barzakh ash-shuhada suna cikin rayuwar barzakh duk wanda ya mutu yana cikin wannan rayuwar barzakh kuma ana yi masa ni'ima idan mutumin kirki ne ana yi masa azaba idan na banza ne shi da ake cewa na'imul qabr da azabul qabr ni'ima da mutumin kwarai zai samu a kabarinsa da kuma azabar da za a yi masa a kabarinsa wannan duk yana da ta'alluki ne da rayuwar barzakh wanda abubuwan da zai ji na ni'ima da abin da suna da alaka da ruhinsa ne wanda ya bar jikinsa ba wai da gangar jikinsa ba shi yasa zaka iya tona kabari ka gama gangar jikin gaba ɗaya babu ita ta zagonye ta bi ƙasa amma wannan ni'imar da aka ce yana cikinta zuwa ka yadda cewa yana cikinta hakanan in azaba ce aka ce yana cikin wata azaba dole ka yadda fir'auna da mutanansa sun nutse a ruwa naru amma Allah ce annaru yuraduna alaiha quduwan wa ashiya quduwan wa ashiya safa da yamma ana bujurar da su ga wuta su kaga a cikin ruwa suka nutse jikinsu watakila ma na abin nan dabbobin ruwa da su cinye su ma amma kuma Allah ce annaru yuraduna alaiha quduwan wa ashiya to sannan Allah ce wa yawma taqumu sa'a adkhulu ala fir'auna ashadd al'adab ranar da alkiyama za ta tsaya Allah ya ce ku shigar da Fir'auna da jama'arsa a mafi tsananin azaba. Kaga ashe akwai kuma rana alkiyama da ita kuma azabar ta daban. To wannan ita ce ake kira rayuwar barzakh, wannan kuma ake kira rayuwar ba'dal ba'sa. Sannan wanda yake cikin kabarin sa baya jin, baya ganin tafiyar lokaci. Kamar mai bacci ne. Mai bacci baya ganin tafiyar lokaci. Domin tafiyar lokaci kana iya gane ta ne da tafiyar abubuwan da ke gefe da kai. Amma idan kai bacci, to duk wani abin da yake motsi na gefe da kai baka jin sa. Dan baka jin sa baka da wani abin da zaka auna dadewa ko rashin dadewa na abu. Shi yasa duk soshin da Allah ya bamu na Al-Qur'ani waɗanda Allah subhanahu wataala ya sanya wa bacci kamar ashabul kahfi. Da aka tashe su qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ce kam labistum? Kwana nawa kuka yi a nan gurin? Bayan sun yi kwana 300. 300 sinina wa zadu 9. 309 ko 300. Amma kuma suna magana cewa ko yini ko ma basu yini ba. Sun kwanta kafin rana ta fadi. Sun waye gari sun gansu da sai to ai ba mu cika awa 24 ba. Ko a bisa ruwan takariri mu ce mun yi awa 24. To kaga saboda babu wani abin da suke ganin motsi a kusa da su ba sa jin komai. To haka su ma waɗanda za su mutu su ma haka an tashe su. Su ce su ma yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'adi. Aje a tambaye masu lissafi su sun lissafin ya bace musu. Wanda ya shekara 100. Alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiya. خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. ألا يكبرنسا يكشيش قال لي أما لي أكتاشيش شاعر لبست يوما أو بعد يوم صورة بايا من هكا كان يمان كي بچي وكا يبچي نأوى أكو هدو لأنت شيك كشي زنا كنت ناي منتي ثلاثة ناي أوى أكو كي أو نمي صورة قومي يا داكتا لوك تنك كي بچي وقلوك باتا لساف انتفير ونابو.
Sai Husaini Abubakar Aliyu Kabo yake cewa assalamu alaikum. Shi da Allah, menene ingancin sunayen nan na Allah Kafi, Shafi da kuma Mu'afi?
To Al-Kafi yana daga cikin sunayen Allah, laysa Allahu bikafin abda. Al-Shafi shi ma yana cikin sunan Allah. Allahumma anta Shafi la shifa illa shifauka, hadisi ne sahihi. Ma Al-Mu'afi wannan ban ganshi a cikin sunayen Allah ba, duk da cewa aikin Allah ne ba da lafiya. Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sa ta wutri wa'afini fi man afait, aikin sa ne ya bada afuwa, ya bada lafiya. Amma kuma bai zo a matsayin suna Al-Mu'afi ba, ban ganshi a cikin suna. Sai sunayen Allah tawqifiya ne, baka radawa Allah suna da kanka, sai abin da ya kira suna, sai kira kansa da shi. Sammaita bihi nafsak, haka Allah shi yake kira ya sawa kansa suna. Ko da yana wani aiki, to zaka dauki aikin baka ce to bara in juyar da aikin ya koma sunan sa, wannan ba daidai bane.
Malam Allah ya saka alkari mataro duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana. Sai dai kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga madan ta kan lambobin waya 0855443 da kuma 0707778442. Sai kuma adireshin email na fatawayin rahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatawayin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin Sheikh malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu dama domin amsa tambayoyin naku, Bashir Idris Ngogo shi ne ya tattara mana sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.